Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraronmu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya buga a shafinsa na Twitter jiya Asabar cewa ba zai taɓa janyewa daga takara ba, ya kuma ce kafofin watsa labarai da 'yan mazan jiya na jam'iyyar suna ƙoƙarin gurguntar da takararsa ta wajen fitar da faifan bidiyo da aka naɗa a shekara ta 2005 inda ya yi kalaman batsa ga kan mata. Hamshakin mai kuɗin ya ce bai kamata a ɗauki faifan bidiyon da ake ta yayatawa a matsayin wani abu ba, fyace ɗauki hankalin al'umma a sauran makonnin yaƙin neman zaɓe da suka rage kafin zaɓen shugaban ƙasar da za a gudana a Amurka cikin watan Nuwamba. Ya bayyana cewa zai mai da hankali wajen muhawara da abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta wajen bayyana cewa tsohon shugaban ƙasa Bill Clinton mai gidanta ya aikata laifin da ya fi muni a kan mata. Yau Lahadi, Trump da Clinton za su yi muhawararsu ta biyu a cikin ukun da za su gudana cikin makonnin ƙarshe na yaƙin neman zaɓe. Uwar gidan Trump, Melania, ta ce ba za a lamunci kalaman nasa ba, sai dai ta ce tana fatar masu kada kuri a Amurkawa za su yi na'am da nadama da ya yi. Melania ta ce wannan ba halin mutumin da na sani ba ne, yana da zuciya da kuma tunani irin na shugaba. A cikin sanarwar da ya buga a tafinsa na Twitter, ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na Donald Trump, Mike Pence, ya ce na yi baƙin ciki da kalamai da kuma abin da Donald Trump ya aikata. Ya ƙara da cewa ban yarda da kalamansa ba, kuma ba zan iya kare su ba. Ɗan takarar mai harkar kasuwancin gine-gine da kuma gidajen caca ya sami ƙware-ƙware goyon bayan 'yan jam'iyyarsa waɗanda da dama suke ɗari-ɗari. Wannan hoton bidiyon batsan kuma ya sa waɗansu shugabannin jam'iyyar suka bayyana ƙarar cewa ba za su zaɓe shi ba. Waɗansu da dama kuma sun ce ba za su zaɓi abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ba, abinda ya jefa ƙusoshin jam'iyyar Republican a cikin wani halin tsaka mai wuya, ko dai ba za su yi zaɓen shugaban ƙasa ba, ko kuma su kaɗa wa ɗan takarar da yake takara ta ƙashin kansa ba tare da jingina da wata jam'iyya ba wanda ba shi da yiwuwa ya lashe zaɓe. Magana Hillary Clinton a kaɗaice da manyan jami'an bankuna da shugabannin kamfanoni da suka kwarmata a wasiƙun imel ɗin ɗaya daga cikin manyan ma'aikatanta sun saba wa matsayinta yaƙin neman zaɓen da take yi bana. Abinda ta ce a jawaban da ta gabatar wa manyan kamfanonin kafin ta fara takarar shugaban ƙasa, wanda ta ki bayyanawa da ƙungiyar kwarmato ta Weekly ta samo daga imel ɗin shugaban kwamitin yaƙin neman zaɓen Hillary Clinton John Podesta ta kuma kwarmata kwanan nan, ya sabawa matsayinta a takarar neman zaɓe. Duk da yake ba a tabbatar da sahihancin wasiƙun ba, sai dai ofishin yaƙin neman zaɓen Clinton bai kuma ƙalubalanci galibinsu ba. Kalaman na Clinton sun sabawa abin da take faɗa a yaƙin neman zaɓenta, inda take nuna kanta a matsayin wadda take yaƙi domin Amurkawa matalauta da kuma wadda ke yin wadda take kare ayyukansu. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya buga rahoton jiya Asabar cewa ita 'yar siyasa ce wadda a shirye take ta cimma matsaya ta bayan fage da manyan kamfanoni domin samun tallata kuɗin neman da take neman kuɗaɗen yin campaign. Hukumar zaben ƙasar Ghana ta ba masu takarar shugabancin ƙasar da na majalisa a zaben da za a gudana cikin watan Disamba wa'adin biyan kuɗin da ake ƙayyade. Wannan ya biyo bayan fatali da kotu ta yi da ƙorafin da jam'iyyar PPP ta yi ranar Juma'a cewa kuɗin da hukumar zaben take buƙata su biya ya yi yawa. Dama dai hukumar zaben ta bada wa'adin zuwa ranar 30 ga watan Satumba ne ga dukkan yan takarar shugaban kasa su mai da takardun bayanai da kuma kudin kafin a ba su tabbacin tsayawa a takara ranar 7 ga watan Disamba. Tilas ne kowane dan takarar shugaban kasa ya biya dala 12,000, yan takarar majalisa kuma dala 2,501. Banda waɗansu ƙa'idoji da ake buƙata su cika bisa ga cewar kakakin hukumar zaben Eric Paso. Masu kushewa lamura sun ce an yi ƙarin kashi 200% ne domin kashewa ƙananan jam'iyyu gwiwa a yunkurinsu na tsayawa takarar shugaban ƙasa. Kakakin hukumar ya ce sai masu neman tsayawa takarar sun biya kuɗin, sun kuma mayar da takardun da aka ba su su cika kafin a tantance waɗanda suka cancanci tsayawa takara. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rashawa a Moscow, babban birnin ƙasar, sun mai da martani da kakkausan lafazi bayan da Amurka a hukumance ta zargi Rasha da alhakin kutsen intanet da ake yi wa ƙungiyoyin siyasa Amurka kwanan nan. Ofishin daraktan ma'aikatar leƙen asiri na ƙasa da kuma ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta Amurka sun bayyana ranar Juma'a cewa sun hakikanta Rasha ke da alhakin kutse ta satar imel da aka kwarmata a yanar intanet. Wani lauya Ivan ɗan shekaru 35 ya ce farfaganda ce kawai, ba gaskiya ba ne batun kutsen da ake yi wa Amurkawa. Kowanne yana kare mudadinsa na siyasa a ƙasashen duniya, suna caccaka juna ne. A gani na farfaganda ce kawai, in ji yari wani ɗan sanda ɗan shekaru 37. Kutsen intanet, Rasha ba ta buƙatar yin haka, wannan wani sabon yakin caca baki ne da Amurka ke yi ba Rasha ba. Sai dai waɗansu suna cewa sabuwar gaba da kishi da ke tsakanin ƙasashen biyu dalili ne na yi wa Amurka kutse. Wani jami'in soja ɗan shekaru 52, Captain Igo, ya ce ‘yan hamayyar siyasa suna iya amfani da kowane irin mataki. Ya ce yanzu da wannan farfagandar a kan Rasha, jami'an diflomasiyyar mu sun ɗauki mataki da ya dace. Muradin Amurka da na Rasha sun yi karo a ƙasashen gabashi, tilas ne a samu saɓani. Siyasa ce, in ji shi, haka take, haka kuma za ta ci gaba da kasancewa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa.
Kuma muna kira ga gwamnati da ta tallafa ma malamanmu kuɗin gada aka biya su, ana ɗan dilayin kan a biya su.
To amma malami zai samu dai dama ya respectin ranan ne kawai, amma ba tare da jin daɗin ranan ba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Muryar farko mai kiran neman hukumomi su inganta biyan malamai ɗalibi ne daga jihar Kebbi. Albarkacin ranar malamai ta duniya ta bana, sannan murya ta biyu kuma ta wani malami ne daga jihar Taraba. Za mu kawo muku waɗannan rahotanni an juma kaɗan. Amma da farko, gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya yi kira ga iyayen jama'a sarakunan gargajiya kama daga masu unguwanni zuwa sama cewa su sa ido kan harkar ilimi, domin babu madogara da za ta tsame al'umma daga kowace irin damuwa da ta wuce ilimi. Gwamna Masari ya yi wannan kiran ne lokacin da yake jawabi ga sarakunan gargajiya a jihar kan buƙatar su ba da guduma su kan harkokin ilimi domin ciyar da ƙasa gaba.
Ina jawo hankalinmu, musamman Hausa Fulani, ba wani abin da za mu bawa ‘ya’yanmu da jikokinmu, ba abin da za mu bawa ƙasa face wanda yake ga ilimi. Ta hanyar ilimi za a yi rabu da talauci, ta hanyar ilimi ce za a shiga aljanna. To saboda haka lokaci ya yi, duk matsalolin da ake fama da su a duniya, mukullinsu abin da zai buɗe a rabu da wahalar su san ilimi. Saboda haka ba abin kunya ba ne idan kana da riga 10 ka sai da 5 ka biya wa ɗanka kuɗin makaranta, ba gazawa ba ce. Ka zuba kanka jari ne a iyalanka, ka zuba wa ƙasar jari, domin in yi ilimi ba wai gidanka kawai zai fi, a ƙasar zai fitar daga cikin wani hali. Duk wannan ana yi, ƙasar nan ta samu koma bayan tattalin arziki. Duk ƙoƙarin fa da ake yi yanzu a fito da ƙasar ta ilimi ake yin shi. Halin da muke ciki yanzu mabudin shi yana nan ga ilimi. In Allah ya baka ƴaƴa 30 ka samu biyu ko uku masu hazaka da ka dauki kudin nan ka watsa su kan 30 su lalace, to gara ka sa uku. In ka sa kudin kan wannan ukun suka zama wani abu, to su za su jawo wannan 27 su hito da zuga halin suke ci. In ko kai wasa ga baki daya za a yi ragas ba mai tada wani. Kasashen da suka fita cikin halin da muke shiga Indiya kurkusa nan, sai suka maida hankali kan ilimin kasa baki daya, wato wanda shi yake turanci public education. Canada sun taba shiga cikin wannan halin. Abinda suka yi sai suka ce hanyar da za a bi a yi maganin talauci shine public education. Tunda nan ne ƴaƴan kashi 90% suka shiga. Sai suka kokarin ba ilimi kowa. Shi yasa kokarin da muke yi muna yin shi ne na shekara 20-30 masu zuwa. Ba na yau ba ko gobe, ko a yi mana kiɗa yau gobe a tsine mana ko a zo, a'a. Za mu aika gidan talabijin na Daura, za mu aika funtuwa. Da nan mun yi documentary. Idan ka ga halin da makarantunmu suke ciki sai kai kuka. Wanda ke bodin aka ce ɗanka na wurin yana bodin, za ka je ka ɗauko shi ba za ka yi daba. Muna sa mutane su fahimci zurfin lalacewar maganar ilimi. So mu ba komai ma mu koma kan duk abin da muka samu mu sa shi a cikin harkar ilimin, mu farfaɗo da ilimin. Nan shekara 10-20 masu zuwa waɗannan da za su fito, to in Allah ya yarda su ne masu tsamo katsina state daga halin da ke ciki. Mai martaba, abin da nake roƙo ga ainihin masu unguwanni da dagatai da hakimai, makaranta ku sa ido ku riƙa zuwa. Malamai suna cewa ba kayan aiki ba komai, ku ce eh a haka ɗin dai a daure a yi wani abu. In dai malamin allo zai zanna ya tara yara 200 kowa surar da yake karantawa daban, bayan wata uku ka samu yaro zai iya karanta maka Fatiha, to ba dalilin zai sa an kai ɗana boko a ce aji mutum 160 ne su shekara uku ya zo ban iya rubuta min sunan ule sunan u ba shiwa. Kun ga akwai nan ma akwai matsala akan malami. Saboda haka yanzu ana cewa makarantu sun lalace, gwamnati ba ce komai ba. Dinnan wanda ya ɗauki daga hanya nan kan hanya kuka taho. Na tabbata in kun ga primary school da secondary school guda 20 akan hanya, na tabbata mafi sauki a ce kun samu 10 ƙohohin su buɗe, tagogin buɗe. In iska ta taho tana bugawa, dama abin da ta buga ƙohos sai ta balle ta, ta kula ta gas sai ta balle ta, ba ruwan kowa a yanar gwamnati. Ina headmaster, ina principal, ina sauran malamai suke. To ba za mu yarda da wannan ba. Duk malamin da yake da teacher dan mun ce a bada circular, duk malamin da ya sake muka ainihin makarantar shi muka samu da tagogi da kohohi, bude ba za mu jale shi ba. Wannan abun kowa sai ya sa baki. Ku masu hakimai da dagatai ku sa ido, kuma ku yi amfani da ainihin hanya da ake communication mai sauki. In baka yawa ka ce ga wani yaro kai ina wayar ka ɗauki hoton makarantar nan da abin nan, tura wa kwamishinan ilimi ko tura wa chairman na local government, in maka lambar gwamnati tura mashi ya gani hotuna. Wannan shine amfanin communication.
Wakilin sashin Hausa Katsina Zaharaddin Sani Funtuwa ne ya aiko mana da wannan jawabi. Kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba, ranar Laraba da ta wuce aka yi bikin ranar malamai ta duniya ta bana da hukumar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana shekaru 22 da suka wuce da aka fara bikin ranar 5 ga watan Oktoba ta shekara ta 1994. Bana ma kamar bara an yi wannan biki a jihar Kebbi, inda gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan ilimi Magawata Aleru ya ce gwamnatin tana da burin haɓaka ilimi, domin haka ne ma ta kafa wani kwamiti da zai ziyarci dukkan makarantun jihar domin sanin hali da suke ciki. Haka nan ya kira ga malamai su baiwa ɗalibai ilimi mai nagarta. Daga bisani, wakiliyar sashin Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da muƙaddashin shugaban ƙungiyar malamai ta ƙasa reshin jihar Kebbin Abubakar Ƙaƙale Bunza.
Dama dai kamar da kika sani, bamu da wani abin da mu hakuri da shi in ba karantarwa ba. Mu malamai kowane lokaci muna kokarin mu kirkiro hanyoyi ko dabaru na karantar da yan makaranta daga primary zuwa secondary har zuwa tertiary institution gaba daya. Saboda haka babban makasudin mu dai mu karantar da dalibai su gane kuma abin ya zama alfanu ga duniya baki ɗaya, ba ma Najeriya ba.
ko akwai wasu alƙawarin da gwamnati ta yi muku na batun gyare-gyare albashin ku ko kuma wani matsalolin da kuke
fuskanta? Alhamdulillah, gwamnati ta yi muna alƙawura da dama. Na farko dai gina makarantun ne domin yadda za a ci gaba da karantarwa. Sannan ta yi muna alƙawarin musamman abinda mun ka fuskanta biyan kuɗin hutu na sashen shekara 2015 da kuma 2016, wanda hali yanzu shi muke jira, kuma insha Allah muna sa ran zaton gwamnati za ta cika da wannan alƙawari.
Shi kuma albashin
ku na tafiya? Albashi na tafiya kan kari, ba watan da muka ƙetare aka tsallake ba mu yi albashi ba. Sai dai dan abin da muka kira akan shi shine wasu daga cikin malamai waɗanda an kai underrating, wanda ke an san albashi ƙasa ga minimum wage watan 18,500. Muna fatar gwamnati ta diba, domin mu malamai ba mu da wasu ma'aikata waɗanda ba su aiki. So dukkan malaman mu da ke aiki muna buƙatar gwamnatin jiha ta taimaka ta biya su albashi daidai yadda ya kamata, kamar sauran takwarorin jihohin mu.
Shi ma wani daga cikin shugabannin kungiyar ta NUT ga abin da yake cewa.
Sunana Comrade Ahmad B. Usman Kangiwa, ni ne Steadfast Vice Chairman na Nigeria Union of Teachers a nan Kebbi State. Amuma a nan jihar Kebbi mun shiga cikin jerin waɗanda ga murna da yin bukukuwa domin tabbatar da wannan ranar a matsayin ranar malamai ta duniya. Haka kuma abubuwan da muka ware har wa yau, kamar yadda nake kira ko kuma muke kira kullun, na haraka tabbatar da kwarewa a cikin wannan sana'a tamu ta koyarwa. Saboda rashin kwarewa duk shi ya taɓarɓare ilimi a jiha da ƙasa baki ɗaya. Abinda nake nufi da rashin kwarewa, yadda ake ɗaukan mana malamai waɗanda wani sani ne kawai, ba tare da mutum ya je ya koyo yadda ake koyarwa nan ba. A bashi yara, a sa shi abinda bai san yadda zai yi ba, a ce ya je ya yi ma yaran nan. Wanda da zarar mutum bai kware ba ko kuma bai sa abinda yake yi ba akan harkar koyarwa nan, ba yadda za a yi ya koyar da wani abinda ya kamata ya koyar da shi. Wannan na harkar tabbatar da kwarewa a cikin wannan sana'a shi muka sa ma gaba, kuma ana tattaunawa tsakanin kungiya da dukkan bangarori na gwamnati waɗanda suka shafi harkar ilimi a cikin wannan jiha.
Da shike kasan kuna da kudure-kudure, so waɗannan kudurori kuke da su ne cewa tabbatar da cewa karantarwa, ko da dai gwamnati ba ta tallafa musu ba, kuna ci gaba da karantar da yara yadda ya kamata.
Wannan kudurorin, kamar yadda mai gabatarwa anka wallafa takarda a nan cikin wannan taron da muka yi yanzu, akan harakoki na shirye-shirye na walwala da jin daɗi na malamai, wato welfare scheme, waɗannan su ne ƙudurori waɗanda muka sama gaba a halin yanzu. Kamar yadda yake ƙunshe a cikin takardar da anka wallafa cikin wannan ɗakin taron, mu muna ba da ayi koyi da mu, saboda abin da ke cikin kunshe cikin takardar nan, akwai local government da na hito wanda mun yi kokari mun fara wallafa wannan kuduri din namu na harkar walwala da jin dadin malamai, wato teachers welfare scheme a can Arewa LGEA, wanda wannan abin har yayi nisa a halin da ake ciki. Mun samu kamar wata 30 muna yi, kuma wannan shiri din a ƙarshen kowane wata lokacin albashi, waɗanda suka yadda su shiga cikin shirin nan sukan bada naira 1,000 a matsayin abin da suke tarbatawa. Bayan shirin ya dan fara tafiya, an fara tara kuɗi, mun bi malamai mun neme su meye bukatocinsu, suka ba mu bukatoci, muka ɗibi 5 daga cikin waɗannan bukatoci a matsayin abin da za a fara gudanarwa da farko. Wannan abubuwan guda 5, akwai abin hawa domin zuwa wurin aiki a cikin lokaci ko kuma akan kari. Mun ba da mashina Delon 125 guda 100 ga malamai. Waɗannan mashina ɗin mun siyo su a Lagos, sun kama muna kuɗi naira 90 an sai su amma ma'aikata su akan naira 92,250 a wannan lokacin ana sai su a naira 97 a kasuwa malamai za su biya a cikin wata 15 ko wane wata naira 6,150 wanda ba malamin da za a cire ma naira 6,150 ya wahala malamai suna da matsala ta gidaje mun samar da hilayen gidaje guda 109 ga malamai a garuruwa manya guda biyu na Arewa local government a kan Giwa da Eldu wannan hilayen masu valuing na hilaye sun ba da tabbaci na cewa hilayen nan za su yi naira 150 an sai su malamai su akan naira 77,000 su biya cikin wata 10 lokacin da azumi ya karato ana cikin matsala ta harka abinci an kawo parboiled rice buhu 500 an kawo masara buhu 400 an kawo gero buhu 300 kare da karau wasu malamai sun ce su ba abinci ne wahalar su ba ba abin hawa ne wahalar su ba ba gidaje ne wahalar su ba kuɗi suke so muka kassafa za mu ba da bashin kuɗi gida biyu phase 1 da phase 2 a phase 1 mun ba da naira miliyan 17 ga malamai a phase 2 an kace za a ba da 50% na abin da an ka ba su a phase 1 aka ba da naira miliyan 7,500 wayannan duk abubuwa ne wayanda an kai ba wata wahalar ruwa ba wahalar biya kuma kuɗin su ne da suka tara aka dauko aka ba su bashi in sun biya za a sake diba wasu a ba su
daga nan sai na samu zanta da wasu dalibai da suka samu damar halartar bukin ta ranar malamai ta duniya da farko na soma da
Abdulrahman Musa Adamu ni dan magajin Rafin Bello Model Primary School birnin Kebbi Kebbi State
to yaro ina so yau ranar malamai ta duniya ne yaya kake ganin koyarwa ko karantarwa da malaman ku kai ka gamsu da irin koyarwa da suke muku
eh mun gamsu da koyarwa da malaman mu ga mana malaman mu suna kokari don su ga sun koyar da mu mun kai irin wanga matsayi da malamai sun hakai mu ma mun kai mun karantar da kannan mu da kuma yan uwan mu abokanan arziki
to yaya akwai littafai da suke koya muku sun ha da isassu
akwai littafai amma makarantun ne da dama suna buƙatar ƙarin littafai don a ƙara koyarwa kuma muna kira ga gwamnati ta tallafa ma malaman mu kuɗin gada aka biya su ana dan delay kan a biya su
ko malaman ku na zuwa makaranta cikin lokaci
malaman mu na zuwa makaranta cikin lokaci don kowane lokaci muka je makaranta malaman mu suna nan mu dai kawai suke jira
to wani irin kira zaka yi wa su sauran yan naka waɗanda ba su zuwa makaranta
ina kira ga yan uwana waɗanda ba su zuwa makaranta da su yi hanzari su taho makaranta don wanga ilimi na boko yana ƙara ma mutum hazaƙar da zai kai gare ya yi samu wani mukami da zai ciyar da yan uwa iyalai da kuma abokan arziki
Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
A jihar Taraba ma an gudanar da irin wannan biki ga Lawal Sani Kona
Na sadu da Dr. Mustapha Baba Ibbi wanda ya kaddamar da kasida mai lakabin Kalubali ga malamai da aikin malanta cikin yanayin matsin bakin aljihu
Farko mun dubi kan kalubale da harkan ilimi da su kuma kansu maluman da suke fuskanta a wannan yanayi da na tabarbarewan tattalin arziki da muka samu kanmu a ciki a Najeriya yaya malami zai yi ya rayu cikin wannan yanayi mun yi kokari mun yi dubi kan abubuwa da suka faru baya a inda muke yanzu da kuma yadda zamu yi mu ci gaba tare da kuma yadda zamu yi mu samu mu ci da kasar mu da jihar mu Taraba gaba so su ma maluma anan mun fara ba su shawarwari shawara na farko shine su yi tunani bayan ayyuka nasu na koyarwa su yi tunanin harka irin ta noma harka irin na kasuwanci domin su ma su iya gudanar da al'amuran su na yau da kullum domin suna fuskantar wani kalubale musamman kuma maluman mu abinda muka fahimta shine mun duba daga tarihi tun 2007 last da aka yi musu promotion aka yi implementation kenan duk maluman nan daga 2007 zuwa yanzu kowa yana nan an tsaida shi wuri guda ne duk da cewa akwai ƙarin iyalai akwai ƙarin buƙatu da shauransu amma babu ko kobo da ya karu akan abubuwan da suke samu
a yawo da nayi a ƙauyuka inda akwai makarantun firamare na tarar garin kokarin nan na neman wani abu da zai agaza musu na samu yara wani lokaci akan tura su gonan malam na kuma samu malaman firamare wasu sai su kasa gida akan barandan makaranta daidai wurin aikin su. Kana ga in muka ce lalle su nemi kokarin aiki wanda zai agaza musu bayan aikin su, kana ga ba zai sa su kauce daga gudanar da ayyukan su ba?
Tabbas waɗannan kalubale ne kamar yadda kai dubi akai, amma kuma mun samu kanmu a cikin wani yanayi. Yanayi da aka samu kai a yanzu, malami baya da yadda zai tausayi ne yadda al'amuran suke taɓarɓarewa. Na zo a bincike da na yi nan jiha Taraba, a ƙauyukan nan za ka samu makaranta ne malami ɗaya ne, sai kuma headmaster ko principal, sai kuma community teacher za su samu ɗaya ko biyu da za su agaza masa. Kai kanka ka sani wannan nauyin ya fi ƙarfin mutum ɗaya ɗauke shi.
Sai kuma malamai da suka bayyana ra'ayoyinsu game da wannan biki.
Sunana Malam Umar Tukur. Wannan karantarwa shi ne Allah ya kaddara hanyar cin abincinsa, hanyar tuwonsa, don haka gani wannan rana alheri ne a gare shi, kuma yin murna saboda yana cikin wannan aiki.
Da farko dai ranan da aka sa na malamai ta duniya za a ce za a respectin ranan. To amma malami zai samu dai dama ya respectin ranan ne kawai, amma ba tare da jin daɗin ranan ba. Hujja ta kuwa ita ce a gefen gwamnati malamai ba su samu yadda suke so. Malamai suna tare da yunwa musamman na primary, yanzu suna bin wajen wata uku. Za ka je kana biki na jin daɗi ne da yunwa.
Na tambayi sakataren ƙungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar Taraba, Mr. Gilbert Titus Tenense, shin ko malamai na da dalilar alfahari da wannan rana?
Teachers decided to come together.
Malamai sun kuduri aniyani ne yin haɗaka don tunawa da wannan rana.
To share ideas.
Su kuma yi musayar ra'ayi ta yadda za mu shawo kan matsaloli da ke addabar
mu. Our coming together is not whining and dining.
Wannan gamayya ba ta nishadi bace. Manufarta ita ce himmatuwa don neman mafita da kuma godiya ga shugabannin kungiyarmu wadda ke aiki tukuru don shawo kan matsaloli da ke addabar malamai.
The conditions are glaring.
Matsalolin mu bayyananu ne. Jinkiri wurin biyan albashin malamai, rashin ƙarin kuɗi na shekaru da dama, rashin ƙarin matsayi ga malamai da suka je suka nemo ilimi, rashin allowance ɗin aiki a wurare masu wuya, rashin allowance ɗin shugabantar makaranta. Na tuntuɓi kwamishinin ilimi na jihar Taraba, Mr. Johannes Jigem, game da wannan batu na matsaloli da ke addabar malamai.
Life is full of challenges.
Ka san rayuwa kanta na tare da tarin kalubale. Kuma ka san ba za mu iya shawo kan dukkan waɗannan matsaloli ba.
Haddana malamai. Taraba we do not have one problem or the other or challenges.
Babu shakka. A nan Taraba muna tare da ƴan matsaloli. Amma ina son na baka tabbacin gwamnatinmu na da niyyar tabbatar da ta warware matsaloli da ke addabar malamai.
And that is why you discover that when you carry
on. Dan haka ne idan ka kwatanta mu da wasu jihohi, malaman mu sun fi karbar albashi mafi kima.
Masu aro da wannan, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Chubahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
To Sarfiru dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya buga a shafinsa na Twitter jiya Asabar cewa ba zai taba janyewa daga takara ba, ya kuma ce kafofin watsa labarai da ƴan mazan jiya na jam'iyyar suna kokarin gurgunta da takararsa ta wajen fitar da faifan bidiyo da aka nada a shekara ta 2005 inda ya kalaman batsa akan mata. Hamshakin mai kuɗin ya ce bai kamata a ɗauki faifan bidiyon da ake ta yayatawa a matsayin wani abu ba face ɗaukar hankali al'umma. Ana sauran kwanaki wato makonni a gudanar da zaɓe a cikin watan Nuwamba. Ya bayyana cewa zai mai da hankali wajen muhawara da aboki hamayyarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta wajen bayyana cewa tsohon shugaban ƙasa Bill Clinton mai gidanta ya aikata laifin da ya fi muni akan mata.
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfi Hashin Gumar ke cewa ku huta lafiya.